sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon ne ya dukkan su a zango FM. Kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Juma'atu babban rana 10 ga watan Yuni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga Hillary Clinton mutum yadda jam'iyyar Democrat ta tsayar a zaben shugaban kasa. Wani ba Amurka wanda ya gudu daga kasar ya shiga kungiyar ISIS yanzu ya bayyana gaban kuliya bayan da yace yayi nadamar shiga wannan kungiya. Jaridar New York Times ta wallafa makalar da shugaban Sudan ta Kudu da mataimakin sa Riek Machar suka wallafa suna adawa da shirin kafa kotun bin bahasin waɗanda suka aikata laifukan yakin basasar kasar.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji sakon shugaba Muhammadu Buhari ga 'yan Najeriya.
Haka kuma nake ƙara kira ga jama'a da ya amfani da musamman wanda lokaci da albarka a watan Ramadan da Allah ke karɓar addu'ar bayinsa wajen sanya ƙasa a addu'a.
Ita ko rundunar sojan Najeriya ta ce ne hattara tsagerun yankin Niger Delta.
Ba dukkan wanda ke da wani manufar da ba wannan ba to tabbatar cewa za a ainihin dukushe su kuma za a yi amfani da duk ƙarfin da ya kanta a kayi a wani shi kamar yadda kwansu ke ba mu iko.
To kana Juma'i Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki, kana akwai karatu daga Qur'ani mai tsarki, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya fito fili ya bayyana goyon bayansa ga mutum yadda jam'iyyar Democrat ta tsayar kyar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton bayan da ya gana da abokin takarar ta Senator Bernie Sanders jiya Alhamis da zammar hada kan 'ya'yan jam'iyyar saboda su kada dan takarar jam'iyyar Republican mai ta da rigima wato Donald Trump. A jawabin da ya yi ta bidiyo da kwamitin yakin neman zaben Mrs. Clinton ya bayyana, Obama ya ce ya san irin wahalar da ke tattare da a shugabanci, domin haka ne ya san cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen ta Amurka da ta yi aiki tare da shi, wacce kuma tsohuwar uwar gidan shugaban Amurka ce, za ta iya tafiyar da wannan aiki.
In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage, the compassion, and the heart to get the job done.
Haƙiƙa ma ba ni jin akwai mutum yadda ta cancanci riƙe wannan muƙami, inji Obama. Jaruma ce, tana da tausayi da ƙarfin halin ganin an yi aiki yadda ya kamata. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce Mr. Obama zai yaƙi neman zaɓe a karon farko tare da Madam Clinton ranar Laraba mai zuwa a jihar Wisconsin. Jihar da Mr. Obama ya lashe a duka zaɓuɓɓukan shugabancin Amurka biyu da ya yi takara. Bayyana goyon bayan da ya hukunce ya biyo bayan ganawa da ya da Senator Bernie Sanders na tsawon sa'a ɗaya a fadar White House, mutumin da ya samu ɗimbin goyon baya miliyoyin Amurkawa musamman matasa.
Wani ba Amurka wanda ya gudu daga ƙasar nan ya je ya shiga ƙungiyar ISIS kimanin kamin daga bisani ya yi ƙirarin ya sauya tunani, yanzu ya dawo gida inda zai fuskanci shari'a kan zargin ta'addanci. Jihar Alhamis aka gurfanar da Muhammad Jamal Kewis a gaban wata babban kotun Amurka da ke Alexandria, Virginia. Gashi a yamutse saye da wata bakar singleti, mahaifinsa da mahaifiyarsa da ɗan uwansa suna ɗaga masa hannu, kamar yadda lawyansa ya ce wannan shi ne karon farko da yayansa suka gan shi tun bayan da ya shiga ƙungiyar ISIS ɗin. Ɗan shekaru 26 da haifuwa, Kamal Kwes ya shiga labarai lokacin da mayakan ƙuddawa da ake kira Pengmash suka kama shi a arewacin Iraki cikin watan Maris, inda ya shiga sahun kaɗan daga cikin mayakan ƙungiyar ISIS da aka kama a fagen yaƙi. Ana tuhumar Muhammad Jamal da laifin taimakawa ƙungiyar ISIS, idan aka same shi da laifi kuma za a yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari da tarar dala 1,150, kuma har rayuwarsa hukuma za ta ci gaba da kiwarsa.
Jaridar New York Times ta nan Amurka ta wallafa wata makala da shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da abokin hamayyarsa Riek Machar wanda yanzu shine mataimakin shugaban kasa na farko suka rubuta a farkon makon nan inda dukkan su biyu suka bayyana adawa su kan shawarar kafa wata kotu ta musamman wacce za ta kunshi ƴan kasar da kuma ƴan kasashen waje domin hukunta waɗanda ake zargi da aikata munanan laifukan yaki daga duka bangarorin biyu sakamakon yakin basasar da kasar ta fama da shi na tsawon shekaru biyu da rabi duk da cewa kafa irin wannan kotu yana daga cikin sharuɗan yarjejeniyar zaman lafiya da duka shugabannin biyu suka sanya hannu a kai saboda haka wannan makala ta janyo cece kuce a kasar ta Sudan ta Kudu amma kakakin shugaba Salva Kiir ya kare makalar yana mai cewa kafa wannan kotu zai sake maido da kasar cikin tarzoma amma wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama Edmund Yakani ya ce makalar wani yunkuri ne na waɗanda suka aikata laifukan yaki kuma suke cikin wannan gwamnati ta kasar suka dauka domin kaucewa hukunci ya ce muddin ba a hukunta masu laifi ba to za a ci gaba da karya doka
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Jiya Alhamis, jami'an tsaro a Isra'ila suka kama mutum na uku da ake zargi yana da hannu dangane da harin ta'addancin da kai ranar Laraba a birnin Tel Aviv. Har mutane hudu suka mutu, biyar kuma suka jikkata. An kama mutumin ne a garin da ake kira Yatta, da ke yammacin kogin Jordan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira wanda aka kama cewa an haɗa baki da shi ne aka kai harin da ƴan uwa su biyu lokacin da suka bude wuta kan mutanen da suke cin abinci da masu sayayya. Dukan su biyu suna hannun 'yan sanda yanzu haka. Kamar yadda ta yi alkawari Isra'ila ta mai da martani kan wannan hari. Ta dakatar da izinin da ta baiwa Falasɗinawa su 83,000 na shiga Isra'ila a wannan watan azumi. Mista Netanyahu ya ce 'yan sanda sun killace Yatta kuma sun soke izinin aiki da ɗaruruwan mutane daga wato zuri'ar waɗannan mutane biyun da suka kai wannan hari. Prime Minister ya ce ƙasar tana shirin ɗaukar ƙarin wasu matakan tsaro amma ya ƙi ba da ƙarin bayani. Jiya Alhamis kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Mark Toner ya ce Isra'ila ta guji ladabtar da mutanen da ba su da hannu a ta'addanci.
Dubban mutane ne baƙar fata da farare musulmi da Yahudawa matasa da tsoffi ne suka cika makil a babban zauren taro a birnin Louisville a jihar Kentucky da ke nan Amurka jiya Alhamis domin jana'izar ɗan damben nan Muhammad Ali. Zakarar dambewin wanda dubban miliyoyin jama'a suka sani a faɗin duniya ya rasu ne makon jiya yana da shekaru 74 da haihuwa bayan shekaru yana fama da cutar makerketa ko kuma Parkinson da ake kira da turanci. An yi addu'o'i ne a wurin da Muhammad Ali ya yi dambensa na farko a garin da aka haife shi a 1960 jim kaɗan bayan da ya samu lambar zinare a gasar Olympic da aka yi a Roma.
Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ma da labarin bude taskar rahotannin da sakon da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga 'yan Najeriya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya. Ni Muhammadu Buhari ina son amfani da wannan dama na miƙa saƙon barka da shan ruwa da fatan Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. Haka kuma nake ƙara kira ga jama'a da ya yi amfani da musamman wannan lokaci mai albarka na watan Ramadan da Allah ke karɓar addu'ar bayinsa wajen sanya ƙasa a addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta ya taimaka mana wajen sauke alƙawurran da muka wa al'umma wannan ƙasa daga mummunan raunin da aka yi mata. Ubangiji Allah ya ba mu damuna mai albarka domin al'umma su sami abinci cikin sauƙi. Madalla, na gode da addu'o'i na fatan alkhairi.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan daga birnin London. Daga sakon shugaban Najeriya sai kuma ya tsagerun yankin Niger Delta da rundunar sojan Najeriya ta ce za ta sa kafan wando ɗaya da su muddin ba su shiga taitayinsu ba. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
ci gaba da kasancewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunƙulalliya na ci gaba da fuskantar barazana daga wasu ƙungiyoyin 'yan awaren matasan ƙabilar Ibo na IPOP da kuma ɓangare ɗaya 'yan tsagerun Niger Delta. Ƙungiyar Avengers ta 'yan Niger Delta baya ga fasa bututun mai a yankin ta makara da barazanar ɓallewar yankin daga tarayyar Najeriya, inda ta ce nan ba da jimawa ba za ta makaddamar da sabbin takardun kuɗinta, tutar ƙasa da mataken ƙasa. Hedikwatar tsaron Najeriya in ji kakakinta General Rabi Abubakar, in abin ya zama dole to sojin ƙasar za su yi amfani da ƙarfin tsiya.
Sojojin Najeriya sun yarda da cewa Najeriya ɗaya ce, kuma za su duk abin da za su tabbatar cewa Najeriya ta zama ɗaya. Mu dukkan wanda ke da wani manufar daban ba wannan ba, to tabbatar cewa za a ainihin dukushe su, kuma za a yi amfani da duk ƙarfin da ya kasance a yi amfani da shi, kamar yadda konsulshe ba mu iko don mu tabbatar cewa Najeriya ta tsaya ɗaya kuma ƙasa ɗaya.
Masana tsaro irin su Dr. Muhammad Elnur Dongel ya ce yunkurin na ƙungiyoyin IPOP da Avengers barazana ce kawai.
Barazana ne suke yi, da sun saba suna abu suna samun kuɗin banza, to yanzu kuɗin banzan ya fage baya zuwa. Ana nema a kira su a sassanta a ɗan ba su wasu kuraje ko kuma a kawo wasu manganu a zauna, amma gaskiya wannan zance ne na banza suke yi. Mun akwai masu daure musu gindi, ai hukumomi sun san masu daure musu gindi, ya kamata a kira su a ja kunninsu. Abu ne zai kawo mana cikas da ba sosai a cigabanmu na ƙasa, kuma wasu ku fara wannan abin zai ja mana tashi hankali fiye da yanda.
Ƙwararru irin su Alhaji Baba Abba na kallon al'amarin ta wannan fuska.
Maganar ɓallewa daga Najeriya kowa ya sani, da Najeriya na kowa yana da gudunmawar da yake kawowa, ko kuma aka kawo kuma ana kan kawowa ɗin, saboda ƙasar ta kai matsayin da ta kai yanzu. Ai, dattawan su suna nan, so san matsalar da aka shiga lokacin da aka yi yakin basasa. In mai za mu ci, mai ne kawai, akwai abinci, akwai ruwa, akwai mene, wannan abu ne wanda mai yiwuwa wanda suke haddasa wa'annan wa'anda da suke cikin gwamnati yanzu abu ya zo ya kasa musu, don rasa hanya suka haukace.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, babu ni sai Allah. Alaka taimaki soja ko gidan su ko dadali, ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji.
To, har yanzu da ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 12, ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. To, assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili na lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Gani Jummai Ali tare da likitanku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana na kiwon lafiya. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
Wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga wajen Jibrin Ibrahim, shi kuma a can ƙaramar hukumar Balle.
To,
yayi tambayoyi ina jin guda uku.
To Hajiya.
Yace wai me yasa ne idan mutum ya gudu sosai ko kuma sai wai zuciyarsa ta tsinke, sai cikinsa kuma ya kuma ciwo, sai kuma ciki zuciyarsa ta rika bugawa sosai? Tambayar da yake nan, to me yasa haka?
To, kin san mutum kowane lokaci ka so mu gudu ko wani abu da kake motsa jiki, zuciyarka bugunta yana karuwa. Kamar mutum yana zuwa za ta buga kamar so 50, no, kamar inda kana motsa jiki kowane lokaci zuciyar za ta buga kamar 60 ko zuwa 70 a minti daya.
To,
amma in kana tsananin gudu sosai, kamar irin masu gudu sosai, zuciyar takan buga wurin 100 da wani abu.
To, shi yasa take buga
haka. Eh, kamar lokaci, to in kuma zuciyar naka kai baka saba ba, zaka ji kamar ma za ta fita cikin
daga jikinka.
Eh, daga jikinka. To, amma shi yasa yawanci ake so mutum rinka, in yana motsa jiki ya rinka sa zuciyarsa bugunta ya karu kowane lokaci, in ya karu sai ka rage sai ta sauko, to wannan yana iya ƙara ƙarfin zuciyar ɗan adam. Amma inda yana gudun ya ga abin in kullum yana yi yana jin zuciyarsa kamar zai faɗi ko wani abu haka, to ya kamata je wani likita kada ya ci gaba da gudun.
Eh, to galibi ma ko shi yasa nan likitoci, in ma mutum yana son ya fara wani motsa jiki sai ya je likita ya bashi shawaran yadda zai fara yi. Misali, a ce kada ka fara, in za ka fara yi a ce ko ka fara da minti 10 zuwa 20 zuwa 30 maimakon kawai ranar da ka fara kai ta yi wujiga-wujiga na awa 2.
Eh, to kin san ko ma haka ma yanda jikin ɗan adam yake, in baka saba abu ba ya fi ce ka soma kaɗan, in za ka soma ka yi kamar minti 5-10 sannan ka inka dawo kuma kai kai kan minti 20 inka sake dawo kai minti 30 kai ta ƙara tsawon abin
har wato har jikinka ya saba
domin in jikinka bai saba ba kai haka to kada wasa wani abu zai iya faruwa ga jikin naka domin baka saba ba
ai kaman mutum ne ya jin yunwa ka zo ka ga abinci in ka fada kai mai cin da ba daidai ba kai kanka ba zaka ji dadi a jikinka ba
jikinka sai ta ciwo saboda haka duk waɗannan abubuwan da ke faruwa domin jikinsa bai saba ba ne kuma koda sun sa in ya so ma haka kila suna da wani ko ciwon zuciya ko wani abu na faruwa a cikin jikinsu to dole su saurari su je wani likita domin akwai na'urori da yawa suke gwada abubuwan nan hajiya
kafin a baka shawara
kafin a baka shawara ko kuma kana tsammanin wani abu ke faruwa a cikin jikinka ka je a gwada za a tabbatar da abin da ke faruwa sai a ce maka to ga abin da ya kamata ka yi ko kada ka yi
to malamin ya sake wata tambaya
to hajiya
ya ce wai me ke kawo mutuwar jiki ne kasala ka ji jikinka ya mutu
akwai abubuwa yawanci wani lokaci abin da ke kawo wannan gajiya inda kana abubuwa kawai ka gaji sai ka jikin kuma waɗansu wani lokaci kuma in ka ci abinci da yawa to domin yawancin jini yakan zo yana so ya narkar da abinci sai ka jiki ma ka gaji kana jin bacci to duk waɗannan indai abu domin bayan ka ci abinci ne ko kuma bayan ka gaji ne to duk waɗannan ba wani abin damuwa ba ne amma indai kowane lokaci kana jin kasala to akwai
dalili kenan
to waɗansu wani lokaci akwai ɗansu na'urar abubuwan da ya kamata mu cike ba ka samu amma ana iya gwada ka a tabbatar me ba ka da shi
to jin kasala tana yiwuwa alamar kamuwa da wata cuta ce ko
to kuma wani lokaci jin kasala in kana jin kasala da wani lokaci kila jininka ba shi da ƙarfi sosai ko kuma akwai abu da ke faruwa a jikinka to dole ka je a gwada
in ba ka je an gwada ba din ba za a sani ba
ba a sani ba domin ba bai kamata ka rinka jin kasala kowane lokaci ba
to Allah ya sauke
amin amin
Allah kuma ya sa a dace
amin amin
to likita malamin ya sake wata tambaya
to
yace don Allah yana son ka taimaka mishi da bayani akan rigakafin kamuwa da cututtuka
to hajiya ko ina a duniya abu mafi sauki da ke kare mutane ga cututtuka kowane irin cututtuka yawanci kowane irin ciwo hajiya wanke hannu komai kai kafin kai wani abu ka wanke hannunka da sabulu kowane lokaci in ka tafi wani abu ne wanke hannunka da sabulu da ruwa kowane lokaci in kana wannan to zai kare ka da yawancin ciwuka da suke faruwa hajiya
a takaice dai tsafta tunda ka san galibi kasan da
shine tsafta shine mafi amfani kwarai da gaske duk irin ciwon mura ne duk irin ciwukan da ake kamuwa da su indai ka wanke hannunka wallahi Allah in Allah sai Allah zai kare ka
wato galibi ma cututtukan yawancin su abin da ke kawo kazanta ne da rashin kula
a kazanta ne da rashin kula indai muna kula domin akwai wani waɗansu likitoci suka je Ethiopia akwai irin ciwon da mutane ke samu idon su abin da ke faruwa ne inda suka tabi juna sai su tabi hannunsa a ido
to wato sanan
sai yadu to aka koya ma yaran kowane lokaci suka je su rinka wanke hannunsu domin can ba al'adarsu ba su cika wanke hannu ba su aka so mu koya ma yaran da mutane ana suna wanke hannu sai ciwon ya ragu sosai a wannan ƙauyen
ka san galibi yaro idan ya taso irin tarbiyyar da ka mishi ne nan yanzu idan ko ɗakin ba haya an ka shiga kaga yaro ɗan ƙarami ɗan shekara ɗaya shekara uku da ya fito ba haya ne zai wanke hannunsu mu ko kaga gida yaro sai ya shiga ba haya Allah ka ce san irin ƙazantar da ya fito amma ba zai wanke hannunshi ba saboda haka
ne idan ko ma kamfanoni ko ina ne za a ce in ka shiga ma'aikaci ya shiga wurin ba haya za a ga wani rubutu wanke hannunka kafin ka fita
an sa alama a saboda haka ya kamata idan masu sauraron mu suna ji a fara koya ma yara tarbiyyar ko da yaushe su rika wanke hannayensu hakan zai taimaka
da sabulu ko sabulun gargajiya ko irin sabulu ka samu ka wanke hannu da shi duk wannan ya isa idan muka yi wannan to yawanci ciwonka Allah zai kare mu da su hajiya shine mafi amfani
to dama an ce kuma rigakafi ya fi magani
eh
to malamin da shi malam Jibrin da wai so yayi waya aika mishi dan littafi akan rigakafi to malam ba mu da littafin da muke rabawa muna dai fatan wannan bayani da likita ya maka ya gamsar da ka kuma zai amko kuma zai amfane ka da kai da sauran masu sauraron ku ko ba ka ba likita
gaskiya ne hajiya
to su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne akan shakuwa
to
wasiƙar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina
to
wanda ya ce wai ya ga wai yara wai su suka fi yin shakuwa kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauki. To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir Misbahu Daura.
To
shi kuma yake cewa me yasa son ya san cewa me yasa ne mutum sai ya ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi din me ke kawo shakuwa.
Hali yanzu dai mafi ilimin kimiyyar hajjar tabbatar da abin da ke kawo shakuwa din nan ba, domin abin da ke faruwa kinsu tsakanin inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke, kin san akwai wani abu mai fata wanda ake kira da diaphragm. To wani lokaci domin wani dalili yanda shi wannan kaman jijiya yake, to wani lokaci yanda yake motsa yake kawo mutum sa mutum su mashakuwa din nan haka hajjar.
To
ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba. Kuma yanda malamai ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a ɗan ba shi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana riƙe-riƙeninsa. Waɗansu kuma in sai a ce ko mutum ya riƙe numfashi ko wani abu, waɗansu kuma ana ba su waɗansu magunguna, amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa.
To batun cewa wai ta fi kama yara kai sun fi shakuwa, haka yake koko dai shi?
A kwana iya shakuwa hajjia indai ba yara kaɗai ba.
To.
Sai wani lokaci nasu wani lokaci yakan fi ɗan tsanani ne, amma kowa na iya shakuwa hajjia.
To me yasa na yaran ya fi yin tsanani?
Don jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajjia, saboda haka don kuma akwai waɗansu yara waɗansu irin ciwuka da suke kamar waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da na ce jijiya nan da na magana. Wani lokaci sankaran ta ya kama yakan sa, kamar a nan ƙasar yau akwai kwanakin bayan wajen yarinya tana shakuwa na wurin watanni ma. Aka gyara wannan jijiyan da ke zuwa wannan fatar.
To saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me yasa suke wannan.
Inda yaro ko lokaci na shakuwa a je a kai shi wurin likita, amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin su. Ya duba ba ko likita za a kai yaro wannan musamman.
To Allah ya sauke.
Amin amin hajjia.
To sai kuma wasiƙar Maryam Shira a can Bauchi.
To
ta ce wai me ke kawo cutar appendix ne?
To cutar appendix da kin san appendix yawanci da ƙarshen jijiyar cikin ciɗa da babban jijiyar da ƙarshen ta. To abin da ke kawo ciwon domin wanda lili yawanci ba abin da ke samun kowane lokaci, amma domin wanda lili waɗansu ƙwayoyin cuta sukan shiga wurin sai ya so mu sai ya ɗan kumbure sai ya so mu ciwo. To abin da ke kawo shi kenan, amma yawanci wannan ƙwayoyin cutar da ke shiga cikin sa yawanci ba su shiga, amma wani lokaci a cikin waɗansu mutane ƙalilan domin dalili sai waɗannan ƙwayoyin cutar shiga sai su kawo ciwon nan appendix ɗin. To in dai wannan ya faru yawanci sai a yi mutum tiyata a cire shi.
Akwai alamomin da mutum zai lura da su?
Akwai alamomin wani lokaci za ka ji marin cikinka za ka rinka ji zafi kamar da allura ake sukanka a wurin sosai. Kuma za ka ga wani lokaci yadda kawai ba ka jin daɗi ko lokaci wurin ƙasan cikinka ko lokaci yana daminka kuma zafi ciwo mai tsanani ne yake faruwa yanzu. Saboda da ka suma ji irin wannan yawanci kawai kai sauri ka je wani likita.
To likita me zai faru idan appendix ɗin ya fashe mutum a ciki?
To in ya fashe mutum to kin san cikin ɗan Adam kamar ba waɗannan ƙwayoyin cutuka da suke yawo a ciki, to in ya fashe in ba a yi sa'a ba yana iya halaka mutum hajjia.
To Allah ya sauke.
Amin.
To likita sai kuma tambayar Alhaji Murtala Maigida a can Kwantakora. Jihar ku ko?
Jihar mu kenan hajjia.
To likita mun sha ansa wannan tambayar amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haɓo ne?
Abin da ke kawo haɓo hajjia na farko shi ne yawanci kin san hancin ɗan Adam ko lokaci yana da damshi. To in wani lokaci in ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo. Ko kuma waɗansu mutane yanda jijiyan suke ko kuma mutum ya sa hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini. To wani lokaci kuma in dai yanda kuma waɗansu mutane ma in hawan jini ya yi yawa yakan kawo wannan. Waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi. Saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi. In dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya je a duba kowane abu da ke faruwa.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga karatu da Qur'ani mai tsarki.
Bismillahirrahmanirrahim. magana shine mu a ganin mu da muka zama doka shine ya ga cewa duk abin za a yi ga cewa shi maji shirin ba a kunyata shi ba a matsayin cin mutunci ko laƙanci an kawo shi a ce an kore shi ba sai za a cewa a same shi a tattauna da shi sannan masu girman jam'iyya da kuma ya ba da gudunmawa da ya kamata abin nan kansa kai haɗu to mun ce za mu je da ni din har da Dixon mutane da ni da Dixon da Tony Anene da shi Ikwari Madu da Dimeji tun da ya je wajen makarfin ya je wajen kansa shi Sharif to ji za mu je mu same su dukkaninsu a zauna a ga ɗauki matakai
to ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi ku ji wa ke wannan magana a ina yake wannan magana kuma wanda dalili yake wannan magana akai yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara a takaice
Shugaban Amurka Barack Obama ya fito ya bayyana goyon bayan sa ga mutum yadda jam'iyyar Democrat ta tsayar kyarta kar shugabancin Amurka Madam Hillary Clinton bayan da ya gana da abokin takarar ta Senator Bernie Sanders jiya Alhamis da zimmar hada kan ƴaƴan jam'iyyar saboda suka da dan takarar jam'iyyar Republican mai rigingimu wato Donald Trump wani ba Amurka wanda ya gudu daga kasar nan ya je ya shiga kungiyar ISIS kamin daga bisani ya ikrarin ya sauya tunani yanzu ya dawo gida inda zai fuskanci shari'a kan zargin ta'addanci jiya Alhamis ne a gurfanar da Muhammad Jamal Kawis a gaban wata babbar kotun Amurka da ke birnin Alexandria a jihar Virginia ga shaya mu tsaye saye da wata bakar singileti mahaifinsa da mahaifiyarsa da wani dan uwansa suna daga masa hannu kamar yadda lawyensa yace wannan shine karon farko da iyayensa za su ganshi tun bayan da ya bar kasar ya shiga kungiyar ISIS Yaridar New York Times ta nan Amurka ta wallafa wata makala da shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da abokin hamayyarsa Riek Machar wanda yanzu shine mataimakin shugaban kasa na farko suka rubuta inda dukkan su biyu suka bayyana adawar su kan shawarar kafa wata kotu ta musamman wacce za ta kunshi ƴan kasar da kuma ƴan kasashen waje domin hukunta waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuffukan yaƙi daga dukkan bangarorin biyu sakamakon yaƙin ba sasar da kasai ta fama da shi tsawon shekaru biyu da rabi Shugabannin suka ce sake kafa ko kuma kafa irin wannan kotu babu abin da zai haifar illa sake tsoma kasar cikin wata sabuwar tarzoma. Jiya Alhamis jami'an tsaro a Isra'ila suka kama mutum na uku da ake zargi yana da hannu dangane da harin ta'addanci da aka yi ranar Laraba a birnin Tel Aviv har mutane hudu suka mutu biyar kuma suka jikkata. An kama mutumin ne a garin da ake kira Yatta da ke yammacin kogin Jordan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira wadda aka kama da cewa yana da an hada baki ne da shi akai harin da ƴan uwa biyu suka yi lokacin da suka bude wuta kan mutane da suke cin abinci da masu sayayya.
To madalla da takaita tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa na wannan zango sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Kwa da kowa nan sashin Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa da Chuba Hiro Jodo ne wanda ya shirya kuma ba da umarni da injiniyan mu wannan lokaci Injiniya John, ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai mun hadu da hantsi. Sai an ji mu.